أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام البررة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيهي ماتا دمك هدوء ونم مسلاتي ميتارين البركة babban masallacin juma'a na wannan gari na birnin Gwanda mai tarin albarka. Barka da wuni, barka da sake haduwa tare da huskokin ƴan uwa masu tarin albarka. Ba dan komai ba, sai dan hadaka ta naduwa ta malamai domin tarbi da lale marhaba ga watan Ramadana da yake huskanta mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna muna wannan wata cikin aminci da ƙoshin lafiya. Yau ita ce ranar Alhamis 17 ga watan Sha'ban, hijirar farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 5 ga watan Fabrairu miladiyya, aihuwa Isa ɗan nana Maryam alaihi salatu wassalam 2026. Muna roƙon Allah ta'ala yadda ya haɗa mu a wannan masallaci, Allah ya yi mana kyautar haɗuwa a cikin aljanna Firdausi gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger ka zaunar da mu lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya. Duk abin da muke ji ma tsoro, Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganinsa. Marasa lafiya, Allah ta'ala ta fi mu sanin su. Allah ka ba su lafiya da ƙoshin lafiya. Mu kuma da adda lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya, ya ba mu ikon yi wa addinin musulunci hidima da lahiyar da ya ba mu. Dan uwa Gwani Almahiru bil Qur'an, Malam Mustafa Bashir ya gabatar da karatu wanda da za mu tsaya a kan shi, kamar yadda Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i wanda ya mutu shekara ta 204 hijira daga birnin Makka zuwa Madina yake cewa, da Allah bai sabkar da wata sura ga musulman duniya gaba ɗaya ba sai surar Wal Asri, yace da ta ishe su. To haka da za mu tashi akan karatun da malam ya gabatar ya isa, kawai mu ce sadaqallahu al-azim mu tashi mu tafi. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi, Allah ya ƙara masa lafiya, ya tsare mana gabansa da bayansa, Allah ya ƙaro mana dubbannin ire-irensa. To ba sai na tsaya gayin wani ne malam ba, kun san waye shi. Allah ya saka mai da alkhairi. Ɗaya ne tilo daga cikin gwanayen Alƙur'ani da Allah ya arzita wannan gari na ƙwanni da shi. A ƴan uwa masu albarka, an bani karatu ko maudu'i bisa kan hukumce-hukumcen mata bisa kan abin da ya shahi Ramadan. Babu shakka ƴan uwa mata su ne ƙashin bayan tafiyar Ramadana. Idan akwai mace a cikin gida, to tana taimakawa ƙwarar gaske wurin ganin cewa azumin mutum ya samu natsuwa, ya yi shi cikin lahiya. Idan babu mata a gare shi, to zaka iske yana yin azumin nan cikin birinkyaɗuwa. Babu natsuwa a lokacin da yake shan ruwa, babu natsuwa a lokacin da zai yi buɗe baki, babu natsuwa a lokacin da yake sahur. Matan nan suke ba da gudunmuwa kaso 80 cikin 100 ko kaso 100% wurin ganin cewa an ci nasara, an yi wannan ibada a bisa kan huskar da ya kamata. To ku kaga wannan matan suna da muhimmanci, don haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba su muhimmanci. الإمام البخاري في ترد حديث مسلم في تدشي يكي تيوى أحديث أمنا عائشة الله تعالى يكار يردى قريتا تأتي النبي كسنتي إدار رمضان يزو ينا كوتي تردسو أكنس أيوة ينا كوتي تردسو أكن يمو الله إبادة بل إدن أزمي يغن غرزوا كرشي ينا دور زاري يسا يتا يد إيالنسا كاغسي أكتي يتا يد إيالنسا دمي سود مهم منشنسو ونما تا لا دتسا كما يد الإمام النووي أتكن المنهاج بشرح صحيح مسلم مسلم بن الحجاج يكي تشوى لا دتا كسن انتاس ألك كنية ذات اللنك لا دنمش دومين قاري دلادر دا الله يتي أي أزمي دو إتا تاك آرى دا أي كنجي دا تاك آرى دا واجبي وان دا نمجي بايج وانا شيني مغانر الإمام الشافعي شيني مغانر الإمام الشوكاني أتكن نيل الأوطار لوكة دا نمجي يجي ينا إبادر أزمي دو إتا تنا تن تنانين تميزات آرى نا أيبو أباكي لاهيا kana can kana kwana tana can tana zazahin abin da za a sahur da shi Allah ya saka mu iyayenmu mata da alkhairi wannan abun jinjina ne ga mata abun nema gare su shine su tsalkake niyya su yi dan neman yarda Allah domin duk aikin da kai a duniya in dai baka yi shi dan Allah ba in baka tsalkake zuciyarka ba wallahi ya zama aikin banza kai a ranar lahira za a zo da wasu mutane hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata nan mutanen nan guda uku da kowa ya san wannan hadisi za a zo da mashhurin malami a gaban mutane Allah ya ce nayi ma ni'imar ilimi nayi ma ni'imar ganewa kana fahimta me kai da wannan ilimi da na baka yace lalle Allah mun shiga wani kauye mun shiga sunku mun shiga gangare babu wani lungu da sako face mun shiga mun yada kalmar Allah mun yi ne ba dan kowa ba Allah sai dan neman yarraka Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce malam wane kuma je an ce ai jahannama da shi haka za a zo da mai kudi ya ce mun yi sadaka mun taimaka mun yi zakka mun gina masallaci mun yi kaza mun yi kaza Allah mun yi ne dan neman yarraka Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce alaji wane yayi kuma an ce ai jahannama da shi a zo da mai karfi a ambato mai ni'imomin karfin da Allah ya bashi ya tabbatar da ni'imomin yace kwarai haka ne Allah mun je jihadi daga kalimar la ilaha illallah ba dan kowa muka yi haka ba Allah sai dan neman yarraka Allah yace ƙarya kake kai ne dan a ce mai karfi kuma an ce ai jahannama da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka jama'a yi dan Allah yana da muhimmanci hissa gaba dai ibadar da Allah ya aiko annabawa akan ta ta ginu ne ka tukan a bisa kan wa ba umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka Allah ya ce ba a umurce su da komai ba sai dan dai su bauta wa Allah suna masu tsalkake addini gare shi kudi ba sai aka ce mukhlisina suna masu yin ikhlasi yin al'amari dan Allah azumin nan idan kika tsalkake zuciya kika yi shi dan Allah ladaki zata limku ladaki zata yawaitu falalaki zata fi falalar wanda bai dan Allah ba azumin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadithul qudusi yake cewa duk aikin dan annabi Adam in yayi nashi ne banda azumi Allah ya ce fa innahu li wa ana ajzi'u bihi Allah ya ce duk ibadar da zakai in kai sallah dan kanka in kai sadaka dan kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha Allah ya ce in kun kyautata dan kanku in kun munana dan kanku amma banda azumi shi azumin nan Allah ya ce nawa ne kuma ni zan saka da shi ya hana kanshi duk bukatocin shi kawai me yake nema da wannan azumin yana neman yarda Allah ta'ala ɗan uwa tsalkake niyya abu ne mai muhimmanci malam yayi shinkida mai tsawo akan wannan bayani Allah ya saka mai da alkhairi nukta ta farko da zamu yi bayani akan ta ahkamul hayd wan nifas fi ramadan hukumce hukumcen haila da jinin biki a cikin Ramadan. Wannan mas'ala mas'ala ce sananna ga mata, domin idan aka ce al-hayd mata sun san me ake nuni da haila, idan aka ce an-nifas sun san me ake nuni da biki, kuma sun san me ake nuni da wannan. Hissa al-Imam al-Uthaymeen a cikin risala ta Dima, mas'aloli da yawa yake cewa a koma ga mata a tambaye su, saboda su ne ahlul fan, su ne ahlul ma'rifa akan waɗannan mas'alolin. Domin akwai mas'alolin da zaka iske duk ilimin malami bai isa ya bayani akan su ba, saboda mas'alolin da ke da alaka da mata kai tsaye, musamman mas'aloli na haila da jinin biki. Jinin haila jini ne wanda yake na ɗabi'a, wanda yake fitowa a cikin mahaifar ƙiyamace a cikin kwanaki sanannu, ba rashin lafiya bane, ɗabi'a ce, haka Allah ta'ala ya ƙaddara ƙiyamace ta yi al'ada. Dan haka aka so duk lokacin da ɗiyarki ta fara jinin al'ada, ki jayo ta ga jiki, ki gaya mata ya ya kamata ta lizimci wannan jinin al'ada, ya ya kamata ta mu'amalanci wannan jinin in ya zo, ya ya kamata mu'amalanci in babu shi. Wata uwa take ce ma yarinyarta bayan ɗiyarta ta shekara 21 a duniya, ran nan sai ta ga yarinyar suna zaune kawai ta zabura, ta ce lahiya, ta ce wani jini ne ya zo mini, ta ce wani jini, ta ce eh, me ke faruwa, ta ce tashi na ni wanke shi. Sai uwar ta ce to in ya zo miki ya kike yi, ta ce a in ya zo min kawai ta nake in wanke, in yi wanka in ci gaba da harkokina. Ta ce to sallah, ta ce haka nika sallata. Sai uwar ta yi kalima, ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kissar za ku ji kamshin mi a cikinta, da uwarta da mahaifinta ba sa tare, ko kuma suna tare amma uwar ba ta jawo ɗiyarta ga jiki ba. To wannan mahaifiyar ta kira ni, take gaya mini, shin wai menene hukuncin sallolin da ɗiyarta ta yi a wannan hali? Na ce hali ne na jahilci, shi kuma Allah baya kama mutum da jahilci. Amma a yanzu a zaunar da ita, a karantar da ita, a gaya mata idan mace tana jinin al'ada kaza ke faruwa, kaza ke faruwa, kaza ke faruwa. Shi kuma jinin biki, da an ce biki an san me ake nufi, jini ne da yake fitowa saboda sanadiyar haihuwa, ko gabanin haihuwa ko bayan haihuwa. Akwai hukumce-hukumcen da malamai suka tattauna na azumi lokacin da mace take cikin halin jinin haila. Abu na farko jama'a, yana haramta, haramun ne ga mace ta yi azumi a lokacin da take da haila da lokacin da take cikin jinin biki. Za ku ji wasu waɗanda ke iƙirarin su suna bin addinin musulunci, sun halitta a sadu da mace tana haila, sun halitta mace ta yi azumi tana haila, sun halitta duk abun da Allah ya haramta mace ta yi shi tana haila. Wannan mazhabar ba ta da alaƙa da fahimta ta gaskiya da littafin Allah, ba ta da alaƙa da fahimta ta sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka a kiyaye ire-iren waɗannan firak, irin waɗannan jama'u, bal ya ma wajaba a lokacin da aka fito neman auren ɗiyake, ki yi binciken ƙwaƙwaf bisa kan aƙidar mijin ɗan ɗiyake, shi ne babi na farko a cikin babin sharuɗan aure. Kada a buɗe sauran babobi, a buɗe babin sana'a, mi a sana'ar shi, a buɗe babin gidan haya yake ko gidan kanshi yake, a buɗe babin mota yake hawa ko kaza yake hawa, kada a buɗe waɗannan babi. A buɗe babun fi aqidatihi, babi a cikin sha'anin aqidar shi. In aqida ta zam lahiya lau, sai a zo babun fi husnul khulqi, ɗabi'un shi, ya ɗabi'un shi suke. So tari da yawa zaki miƙa ɗiyake ga ɗan wiwi ɗan daga, a tahi ɗan lokaci ya koro miki ɗiyake bayan ta a yi ɗa bakwai, lokacin da babu yadda aka iya. Ka dai san duk mace da ta aihi ɗa bakwai, yanzu saurayi ɗan shekara 20 bai ganin ta yace yana son ya aure ta. yana taro kai koshi zata ce bakin uwa gare ka nan za a fara zama a fara in ma kaudi ya kai shi ya aure ta to an fara janjalin mu tare da wannan mabda'i ba mabda'i ne na musulunci ba mu a musulunci idan ya gani yana so kuma aka yarda da aqidar shi aka yarda da aqidar ta kuma duka suka fahimci juna to shekaru ba mizani bane a shari'ar musulunci amma mu na al'adar mu ta Hausa ya aure mai mai da bakwai shi saurayi dan shekara sha kaza zaka iske an samu damuwa ta haka jama'a mu yi kokari mu san wannan aqida tana da muhimmanci wurin tantance hukunce-hukunce annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da abu sa'id al-khudri ya fitar da shi hadisin da malam bukhari da muslim suka yi ittifaki akan sa yake cewa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin mace idan tayi haila ba ba ta salla ba ta azumi ba ai idan mace tayi haila ba ta salla ba ta azumi shine shari'a ta musulunci yanzu zawwa da wani wannan to wani sabon karatu ne wanda ma anzalallahu bihi min sultan domin shi Allah ta'ala bayyana wa yayi karara idan mace tana hailatu kazanta ne gare ta fa'tazilun nisaa fil mahid Allah ce ku kaurace ma mata a lokacin hailasu ku kaurace ma mata a lokacin da suke al'ada ku kaurace ma mata a wurin nan inda suke al'ada duka malamai sun fassara hakan to kaurace wanda aka ce ayi kai da kanka ka san akwai wani kulli a wurin an ce ka kaurace mata idan tana haila to me ake nufi kai an ce ka kaurace mata amma ka ce baka yarda ta kaurace mu Allah ba ba a yar baka yarda ta yi ta kaurace mu masallaci ba kai da kanka san wannan fatawa ce ta marasa hankali Allah ta'ala ya dace da mu dan haka ya wajaba ga duk lokacin da mace take jinin al'ada ta ci abincinta ta sharuwanta amma ya zamshi ma a sirrance take wanda zaka ga a wannan lokaci iyaye suna sakako wurin tarbiyantar da ƴan mata a lokacin da suke al'ada su iya sirri a shekaru da yawa da suka gabata idan yarinya tana jinin al'ada a gidansu zaka ga ba kowa ya sani ba sai mahaifiyarta wata ma tana iya yin jinin al'ada ta kare ma mata ba ta sani ba saboda kunya da sirri amma yanzu babu kunya ba tsoron Allah za ta zo tana cin abinci gaban kowa da kowa dan me yasa cikin Ramadan ta ce a ai haila take ai ko ba komai in baki ji kunya kowa bakin ji kunya Allah ta'ala kin ji kunyan mutanen da ke da azumi wanda sun ka kame bakin su ba an ce tayi haramun ba amma bai kamata ba ya kamata ta lizimci kunya da muru'a abinda yake mai kyau a cikin al'adar mu sannan a lokacin da azumi ya kare taramka azumin nan bayan tafiyar kwanakin fa'iddatun min ayyamin ukhra sai taranka a kwanaki waɗanda suke zawwa bayan sallah idan mace ta sha azumi ko kuma lokacin da take shan azumin tana jinin al'ada sallar da dubba ta yi ba za ta ranka ta ba wata mata ta zo inda ummuna Aisha Allah ta'ala ya kara yarda gare ta tace shin dan me yasa idan mata suke suna jinin al'ada ake umurtar su da su ramka azumi amma ba su ramka sallah sai Aisha tace a haruriyatun anti shin ke irin wawayen nan ne yan kauye wanda suka hito daga kabila haruriya tace a ni tambaya nake sai Aisha tace haka aka umurta mu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna ranka azumi amma ba mu ranka sallah dan haka duk sallar da mace bata yi ba lokacin da tana al'ada to ta kubuce mata ba sai ta ranka ta ba abu na gaba ana iya samu mace ta samu tsalki da rana cikin azumin Ramadana to menene hukuncinta malamai suka ce lokacin da mata ko mace ta tsalkaka da rana irin karfe 10:00 to daga nan za ta yi tsalki ta jira sallar azhar da al'asar da magriba da isha kuma duka za ta yi su anan ne da yawa suke sakaci wurin sallah wanda idan kuka karanta littafin fiqh cike suke da bayani akan ire-iren waɗannan mas'aloli wai a cikin ɗaya daga cikin littafin fiqh ake tattaunawa mace ce tana da jinin al'ada sai da saura minti 10 ko minti 5 lokacin sallah azhar ya hita sai jinin ya doki mata shin wace sallah za ta yi wa zai bani ansa wace sallah za ta yi na'am azhar da al'asr mumtaz duka sallolin biyu za ta yi azhar da al'asr ba su kubuce mata ba koda wankan janaban da za ta yi wankan hailan zai ja lokaci har zuwa minti 5 in ya cika amma in dai tsalkin ya tabbata to tabbas wannan sallah wajibi ne ta ranka ta wai suke ba da misali mutun ne ya koro kaza sai ya kama kawar ta guda to shin ya kama kaza suka ce eh ya kama kaza an gane ya koro kaza da gudu sai ya kama kawa ai ya kama kaza to shine malamai ke tattaunawa dan haka wannan matar za ta kame bakinta daga ranar wannan lokacin za ta kame baki girmamawa da darajantawa ga wannan wata mai daraja wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akan su to idan ta tsalkaka kafin alfijiri shin tana yin azumi ko kuma har yanzu tana nan bisa kan halin jinin al'ada take yi tambaya tana yin azumi mumtaz ya wajaba gare ta tayi azumi koda ko za ta yi wankan haiba bayan ullu alfijiri wannan kuma an same shi ne a hadisin ummuna Aisha Allah ta'ala ya kara yarda gare ta tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana kwana da janaba kuma ya tashi da azumin sa wannan ya halitta almuhimmu ta tabbatar da cewa ta tsalkaka a lokacin kafin alfijiri ya halitta mace mai azumi ta ambaci Allah ta'ala ta yi karatun ta yi addu'o'in ta ta daga hannu ta yi addu'a ya halitta mace mai haila ta saurari alqur'ani ta zauna ta saurari alqur'ani ya halitta domin malamai sun tattauna shin wai ayar da Allah ta'ala ya ce la yamassu illa almutahharu wannan ayar da Allah ya ce babu mai taba alqur'ani sai masu tsalki da mutane ake ku da mala'iku ibn jarir al-tabari ya ce ana nuhin mala'iku a wani tawili wasu malamai suka ce a mutane wasu mutane malamai suka ce a musulmai ake nuhi babu mai tabin qur'ani sai musulmi wasu suka ce ana nuhin korewa ne ga kafirai haka dai zuwa abinda malamai suka ambata anan ne jama'a malamai suka ce shin ya halitta mace mai haida ta karanta alqur'ani ko bai halitta ba suka ce ya halitta ta karanta alqur'ani amma inda iskali yake dokar alqur'ani shin ya halitta ta dau alqur'ani suka ce idan wani juz'i ne malikiya suka ce in wani bangare ne na alqur'ani babu lahi kamar misali ta dau juz'u amma kamar ta dau misalin juz'u tabara kamar juz'u yusuf wani yanki na alqur'ani malikiya suka ce wannan ba lahi wasu malamai sun ce a shi ma yankin alqur'ani qur'ani ne domin wayannan sahabban wayanda suka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aike su a wata sariya suka je wani gari wani kauye an gane ya tambaye shi hal ma'aka shay'un min alquran shin kana da wani abu na alqurani wasu suka ce a hadisin wannan mutum wanda annabi ya aurar da shi da alqurani yace hal ma'aka shay'un min alqurani shin kana da wani ka haddace wani abu na alqurani yace ahfazu suratul baqara wa ali imran wan nisa na haddace baqara da ali imran da nisa yace to je na aura ma ita dan abun da ke gare ka na alqurani to ku diba ku ga inda ake bada aure da alqurani shin wai ba za mu dawo irin wannan lokaci ba ku inda matsalar take wani dalibi ya taba mi irin wannan tambaya nace matsalar idan muka dawo irin wannan lokaci mu ba mu yi imanin irin su ba ba mu yi karfin imanin wayannan sahabban ba wanda zai kimanta mace ya darajanta ta an bashi ita babu sadaki ya kimanta ta ya san cewa tana da daraja amma yau ana baka ita da sadaki samanin baksin dirahima ya fara mata walakanci ba kun ji labarin mai koka kula ba mai kwalbar fanta wanda aka bashi sadaki ya aka bashi auren yarinya da sadakin da bai huce kwalbar kori ba ba kamar dala 60 duk dan lokaci suka yi hada sai ya ce ke tsaya ni ho sadakin ki bai huce kwalbar kori ba suka yi hada ran nan ustazu sai ya sake ta da ta zo gida ta gaya ma uban walakancin da yake ci to zauna yayi biyar a tadda tashi ta kiya uban ya kiya yace bar hata ida idda da ta ida idda yace to in kana son ta yanzu zo ai magana sadaki aka yanke sadaki kamar irin miliyan 5 hakan yaje yayi wani nazari ya bubbugo ya ta kyar da wala haula ya samu sadakin ne ya dawo da ya dawo ya kawo sadakin aka daura aure aka maida mai ita yanzu duk za aka yi wani abu yace Allah ya taimake ki kamfanin Coca-Cola kaga yanzu ai kudin da ya bada ya huce Coca-Cola guda sai dai kamfanin gaba ne to kaga jama'a mu yau ba mu kai karfin wannan ba tare da ba duka aka taro aka zamdai ba akwai wanda zai kimanta ta ya darajanta ta ya kamba mata ya ji yadda ita dadi ya ji yadda ita farin ciki ta kai irin yadda ummu abizar ummu zar take ji a cikin gidan mijinta take cewa fa bajjahani fa bajhat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghunaymatin bi shiqqin فجعلني في اهل صهيل وعطيت ودائس ومنق عنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقنح هكذا تتي gidansu gidane na talakawa da kyar ake samu abinci amma ya kawo ta gidan daraja da mutunci tace bata taba gayyan ra'ayi ba yace ke kaman bakinki ana kimanta ta in tana magana to haka wayannan matan suka yi rayuwa hissa zaka ji in kana karatun tarihin magabata cike yake da kimantawa da darajantawa wanda tace wallahi mu muna kiran mazajen mu irin yadda kuke kiran shugabannin ku Allah ya taimake ki Allah ya jima da ranka ina za ku da ina kuke Allah ya taimake tace sai mace ta aihu uku bata san sunan mijinta ba bata san sunan shi ba bale ta iya kiran sunan shi amma yau kadas kadas zata ce tanko ka gani da haka jama'a mace mai haiba malamai suka ce tana iya sauraron alqur'ani tana iya karanta wani juz'i kamar yadda jumhurun malamai suka ce amma ga makarantiya kamar daliban ilimi kamar malama mace mai haila tana iya ayyukan alkhairi kamar abiru sa'abiru sabil tana iya zuwa ta share masallaci tana iya wata zo ta yi turare a masallaci duka wani aikin alkhairin da ta saba yi wanda dai ba mukusu bane ba zama bane na dindindin a cikin masallaci dan haka wannan kenan mas'ala ta gaba jama'a hukumce-hukumcen ramku da kaffara wannan mas'ala ce mai muhimmanci bal tana daga cikin masail inda aka tattauna su da dadewa mas'alar ramkon azumi da kaffara abu na farko idan mace ta sha azumi dalilin haiba ko jinin biki malamai suka ce ya wajaba gare ta taramka azumin nan amma la kaffara ta alaiha babu wani kaffara gare ta tana da azumi ta dau azumi kawai sai ta ga hannunta to kawai shikenan za ta aje azumin nan bayan sallah taranka shikenan dan hadisin Aisha Allah ta'ala ya kara yarda gare ta hadisin da al-Imam Muslim ya fitar da shi Ummu Aisha tace kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'mar bi qada'i as-salah mun kasance muna haila a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai a umurce mu da mu ranka azumi amma ba a umurta mu ranka sallah dan haka idan mace tana al'ada a cikin azumi za ta ranka ne, babu wani kafara gare ta. Amma idan tayi ta sha azumi sanadiyar rashin lafiya ko kuma ciwon ko kuma ciki ko kuma shayarwa, to anan ne malamai suka tattauna. Wannan masala ce wadda ake yawan tambaya a cikin azumi, to za mu tattauna ta kuma insha Allah za mu samu natija a kai. Ku riƙe da kyau jama'a, idan mace ta ji tsoro a karan kanta, idza khafat ala nafsiha min alhalak, in ta ji maran ta tsoron ba ta iya azumi, in ta yi azumi za ta wahala, in ta yi azumi za ta halaka, cikin ta zai wahala, kamar tana ji ma kanta tsoro ita, to idan ta sha azumin nan malamai suka ce za ta ranka wannan azumin sannan ta fidda komo. Haka malamai suka ce idza khafat ala nafsiha. Wasu malamai suka ce a'a, irin malaman Hanafiya suka ce za ta ranka ne kawai. To mu ba mazhabar Hanafiya muke bi ba. Wani zai cewa mala a samu wani hadisi ko da mai dan rauni-rauni ne, in ya tashi yin karan tsaye ga ayoyi ko ga nassoshi zai ya koma neman wani nassi mai dan rauni-rauni. Malaman Malikiya da Hanafiya a cikin Bada'i'us Sana'i' da kuma Asy-Syarhul Kabir, malamai suka ce za ta ranka azumi ne. Idan kuma ta ji tsoro a kan ɗan da ke cikin cikinta, ta ji tsoro, misali tana da ciki, cewa idan ta yi azumi ɗan nan likita ya ce za a iya rasa shi, to malamai suka ce za ta ci abinci ta fidda kunu, kullun ta fidda kunu ɗaya, kullun ta fidda kunu ɗaya. To a wurin ranka azumi ne malamai suka tattauna, shin bayan ta fidda kono za ta ranka? Zance mafi rinjaye suka ce ba ta ranka. Ku riƙe da kyau jama'a, mace ce tana shayarwa, tana shayarwa, sai ta tabbata cewa idan ta yi azumi ba za ta samu nonon da za ta ba ɗanta ba. Kenan dai an samu matsala, ɗan ne ake jima tsoro na ya halaka. To a wannan lokaci malamai suka ce za ta aji azumi ta ci abinci don ta ƙoshi ta samu nono, sannan ta fidda kuno guda bayan an sha ruwa. Za ta ranka? Malamai suka ce ba sai ta ranka ba. Saboda me aka ce ba za ta ranka ba? Suka ce abin da ya sa ba za ta ranka ba, wannan tsoron ba zai gushe ba, don baɗi in yaro ne wanda shekara guda ake yaye shi, to kenan sai azumi ya iske wani, bata ranka na bara ba, gana bani na ya zo. Suka ce wannan shi ake duba ba. Duk da malaman zamani irin su Mustafa al-Adawi mai Sahihu Tafsir Ibn Kathir yana ganin akasin haka, sai da ya zano masalolin akan hadithin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi rukhsa ga sahabbai lokacin da suka yi balaguro, yace Allah ya doke muku, Allah ya doke mu mata masu shayarwa, Allah ya musu rangwame. Al-Imam Shawkani yace abinda ake nufi da rangwame shine raf'ul haraj, Allah ya doke musu kunci da damuwa da shiga tunanin yanzu azumi ya kare yoshi zarramkawa ga dana har yanzu bai yi kwari ba, to sai Allah ya doke musu wannan kuncin ba sai sun ranka ba. Wannan shine abinda Al-Imam Shawkani ya tafi akan shi. Amma malaman mu na zamani nace irin Mustafa al-Adawi yana ganin ba haka ba, amma wannan shine al-muqarrar wurin malaman mu na wannan zamani. Jama'an fahimci wannan? Kenan kada aje ayi ta tambaya a ce malam to ya za a yi kaza, za ta hidda kono ɗaya, wala qada'a 'alaiha, babu ranko gare ta, in dai dan shayarwa ne ko kuma dan tsoron cikin, za ta ciyar da mudu ɗaya gwargwadon gram 750. To yaushe ne ya wajaba mutum yayi kafara tare da rankon azumi? To me ake nufi da kafara? Kafara shine wani laifi idan mutum ya aikata shi da gangan a cikin azumi, sai a yi mai uquba da wannan, ko ya entar da wuyan bawa, ko ya yi azumi guda 60 biye da juna, ko ya ciyar da miskini guda 60, shine kafara. to wani laihi ne mutum idan yayi yake yin kafara abu na farko shine mutum yayi ya sadu da matar shi da rana cikin azumi idan mutum yayi jima'i da rana tsakiya cikin azumin ramadana to ya wajaba gare shi yi kafara tare da ramka azumin nan zai ramka azumin nan yayi kafara da 60 in baya da halin enter the way ina fata an fahimci wannan jama'a to anan sai malamai suka raba mas'alar gida biyu a wurin saduwa da iyali sai suka ce to anan ya kamata a hankalta ma matar da tayi da zabin ta da wanda akai ma tilas domin akwai wanda mijin ta tilas zai mata to menene hukuncin ta sannan wanda ita ce ma ta tilas ta mijin ita kun menene hukuncin ta malamai suka ce in kanat mukraha in tilasta ta akai ikraha aka mata da karfin cinto to la shay'a 'alayha illa al-qada babu komi akan ta banda za ta ranka azumin ne kawai in tilasta ta yi da karfi to za ta ranka azumin da ɗaya ne kawai shi kuma zai yi da 60 in bai da halin enter the wear da 60 biye da juna shahrayni mutatabi'ain azumi guda wata biyu biye da juna amma aka ce in kanat mukhtara inda sarrantani bal ita tuttu me yake cewa tursasa mijin yayi to malam malikiya suka ce za ta yi kafara kuma ta ranka azumi za ta yi azumin kwanan 61 wannan kuma ita ce mazhabar malaman hanabila kuma shine mazhabar malaman shafi'iyya da sauran malamai suka ce wannan kafara ala tartibi ake yin ta al-itqu thumma as-siyam thumma al-it'am biye da juna ne enter da bawa idan akwai idan babu azumin kwana 60 idan babu ciyar da miskini 60 jama'a muki yayi dokokin Allah hissa Allah yake cewa watilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketara iyaka Allah to ya zalunci kansa dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah ya iyakanta wasu iyakoki fala tantahiquha kada ku kekkece alhurma Allah ta'ala azumi yana da alhurma azumi yana da daraja wata dama ce wadda wallahi mutane diyawa ba za su same ta har ni da ke magana anan da yawa mutun zai tsara zai yi program ya sai abincin kaza da kaza da kaza sai gab da azumi Allah ya karbi rayuwar shi shikenan kuma an kare kuma an tashi lissahi ba a cewa ya ga azumi sai a ce gab da azumi Allah ya karbi rayuwar shi ya ci kai daren azumi a tashi ba a tahi da shi ba to kai ka haddar dan mahar ka samu kanka cikin wayannan mutane da haka jama'a mu gyara alakan mu da Allah kafin azumi ya zo hissa malamai suke cewa abu na farko da mutum zai fara aikatawa kafin zuwan azumi shine islahun nafs gyaran ran shi ya gyara kanshi ba ku ga ba idan za a kai amarya gidan ango me ake yi zaunar da ita ake cikin gida ta zauna a shirya ta shirin da yau an yi bashi muhimmanci fiye da shirya ta a wurin tarbiyyarta fiye da shirya ta a wurin aqida fiye da koya mata ladubban zaman aure yau mata sun yi ba da muhimmanci wurin shaye-shayen maganin nuka na diyamace in za a kai amarya bisa kan shaye-shayen maganin gyaran zuciya idan za ta aurar da diyarta a ce a je a sayo kaza a so icce kaza a jika kaza a jika maye a jika kaza a yi kaza a yi kaza duka wa'annan jike-jike sai a shirya ta gaba ɗaya ta zo ta bace shi kwana biyu uku ya sako ta to amma da mun jika su mun jika ta ta jika kwarai wurin aqida ta jika kwarai wurin ladabi ta san me take gaya wa mijinta yau matsalolin aure a wannan gari me ke kawo su wata bata iya magana bane wata bata san bambancin mijinta da abikiyarta ba wata bata san me ake gaya wa miji me ba a gaya wa miji ba haka za ta gayo mai magana sakka dage in ran she bace ta ce ta hito kuma ba ta komawa
to haka ake rayuwa jama'a haka ake rayuwa amma lokacin da zaki kai diyarki amarya ki zaunar da ita ki yi satin nan guda da ake sa ta lalle ana koya mata kitabut tauhid ana koya mata adabuz zawaj ladubban aure ihtiramuz zawj girmama miji hissa zaka iske da yawa daga cikin mazaje wallahi su hin son su auro matan makwabta kun gano mini ke doki bisa kan yan garin su wanda yace mai wallahi malam ni dai karayan aure yan Najeriya saboda ko ba komai akwai girmamawa in za ta kama abinci sai ta duka yace amma yanzu nan da tsaye ma za a je ma abinci yana da gaskiya shi kuma saboda wahala ya shiya ya sha azaba duk abin da yake mata ganin take ita ke taimakon shi amma tarbiyyar da ya kamata mu ba iyan mu jama'a mu ba su tarbiyya ta addinin musulunci to yadda muke wannan shiri na diyan mu to fiye da haka ya kamata mu yi a lokacin Ramadan in zai zo kamata nayi ka gyara alakarka da abokai ki gyara alakarki da miji in kina gaba da mijin ki ga azumi nan zai zo ki roke shi gafara ko ba gaba da miji eh suna nan suna ta yi ce ni zai yi ma kaza wallahi sai ya gane bi da wayo wai mijinta sai ka ce irin wai a bikiyar ta ko kuma wani yaro irin ni zai mu ai kujera nake ina zama na zai iske ni to shikenan kina ta kurin kujera sai ya karo wata kujera inda ke kujera ta wadda ba ta juya sai ya so bai juya ka gani ko ke in kujera ta dankankan wadda da an aje ba ta juyawa yanzu sai ya so kujera mai juyawa ya ce inan ta inan juyo nan ta juyo nan i gudu in ka za ta yi gudu kaga shikenan sai ai ta cewa ta mallake shi ba wani mallakiya kuma ba wani mallakiya ai ita rayuwa tana karkata ne zuwa ga mai kyautata mata ko ba haka ba jama'a ke ma kanki ke san kina karkata wurin mai kyautata miki kowa yana karkata ne zuwa ga mai kyautata mishi da haka jama'a mu kyautata mu mazajen mu wannan karatu ne mai saurin shiga kuma mai saurin fita yana saurin shiga a cikin kunnuwan mata kuma yana saurin fita illa ɗan kaɗan daga ciki Allah ya sa kuna cikin ɗan kaɗan nan abu na ƙarshe da yake lokaci yayi kuma magariba tana kusantowa jama'a muraya azumi da ibada Allah idan nace ibada Allah duk wani aikin alkhairi kada ki yarda shi dan ya tusa miki ki zaman ki a fara da ki a ƙara da ki a ƙari da ki sai da uzuri mai ƙarfi da ke san ke shiga to ki kokari a hita da ki radda ki fara zuwa tafsiri na Ramadana ranar farko to kake yarda a ƙari babu ki i kokari kullun tafsirin na a ƙari da ki tarawihin nan da ake yi kokari a ƙari tare da ki tahajjudin na ai ƙari da ki idan ke tsara kullun sai ke karanta nisfi na alqur'ani to ki miƙe da wannan tsari kake yarda wallahi alwaqtu yamdi walhayatu tusari'u lokaci gudu yake kuma rayuwa tana jayayya da mu yanzu kamar kibta da bismillah kai kace jiya ne muka yi azumin da ya gabata na ba har yanzu zikriyat ababen ababen da muka gabatar na azumin bara wallahi ban mance su ba har yanzu to kuma ga wani nan yana zuwa Allah ta'ala ya sa mu zo cikin wannan azumi cikin sa'a Allah ya sa mu shigo cikin bayon da za a entarwa ya ba mu ikon azuntar wannan azumi cikin lafiya da koshin lafiya kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan zan dakata abinda na faɗa yayi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah